Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai lokacin nan da farko ga kanin labarai
Yayin da rahotanni suke nuni da cewa rigima da ke faruwa da kuma rade-raden kan waɗanda za a nada a sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado Donald Trump, Mr. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a daren jiya Talata cewa sati guda da fara aikin karbar iko daga hannun jami'an gwamnatin shugaba Barack Obama zuwa gare shi, shirin yana tafiya daidai kamar yanda ya kamata. Zababban ɗan jam'iyyar Republican kuma hamshakin ɗan kasuwa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka ya tada ƙura a wani zaman Majalisar Ɗinkin Duniya kan canjin yanayi.
A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnatin Najeriya a kan taron yaƙi da ɗumamar yanayi na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a ƙasar Morocco. Za kuma ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 14 za su buƙaci taimakon agajin gaggawa a yankin arewa maso gabashin Najeriya nan da 'yan watanni. Bayan haka, za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce za ta shiga tsakanin ƙungiyar malaman makarantar jami'a da suka so su fara yajin aiki da ɓangaren gwamnati don daidaita su. Muna kuma ɗauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawon shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. A yayin da rahotanni suke nuni da cewa rigima da ke faruwa da kuma rade-raden kan waɗanda za a nada a sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado Donald Trump, Mr. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a daren jiya Talata cewa sati guda da fara aikin karbar iko daga hannun jami'an gwamnatin shugaba Barack Obama zuwa gare shi, shirin yana tafiya yadda ya kamata. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa muna shirye-shiryen masu kyau yayin da nake tunanin zaben jami'an da kuma sauran mukamai ni kadai na san sunayen waɗanda za su fito a ƙarshe. Minti 20 kafin shugaban mai jiran gado ya yi magana a shafinsa na Twitter, jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta na yanar gizo kan sukar da tsohon masanin harkokin tsaro kuma ɗan jam'iyyar Republican Eliot Cohen ya rubuta cewa ba zai shawarci masu ra'ayin riƙau da su yi aiki da Trump ba. A wani bangaren kuma, bayan sati guda da kare zaben Amurka, ƙungiyoyi da dama da ra'ayinsu bai zo ɗaya da na shugaba mai jiran gado Donald Trump ba, sun ba da rahoton samun gudunmawa ta ban mamaki, kamar yadda ƙungiyar kare 'yancin magana da ake kira ACLU ta rawaito cewa ta samu tallafi mafi tsoka a duk rayuwarta a shekaru 94 na tarihinta, da ya kai kuɗi kimanin dalar Amurka miliyan 7.5 sakamakon gwagwarmayar shiga shafinta na intanet da ta kai shafin ya tsaya. Zaben ɗan jam'iyyar Republican kuma hamshakin ɗan kasuwa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka ya tada ƙura a wani zaman Majalisar Ɗinkin Duniya kan canjin yanayi wanda ake kira COP22 a takaice, kuma ana jin batun zaben nasa shine zai mamaye taron koli na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da suke yankin Asia da Pacific da za a yi a wannan gaba a cikin wannan mako. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce na san al'ummar Amurka na goyon bayan wannan al'amari da gaske, yayin da yake magana a wajen yarjejeniyar Paris akan canjin yanayi wacce shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump a yayin kamfe ɗinsa ya yi alkawarin zai yi watsi da ita. Kerry ya gabatar da bayani a taron na COP22 a Morocco akan muhimmancin yadda za a sauƙaƙa illar canjin yanayi a duniya baki ɗaya. Ana kyautata zaton sabon shugaban ƙasa zai canza akalar gwamnatin Amurka da kuma mai da batun tamkar wadda ake tababarsa kan sahihancin canjin yanayi, mataki da zai sa Amurka ta yi karo da sauran manyan ƙasashen duniya, lamarin da zai iya zagon ƙasa ga yarjejeniyar da aka mince da ita ranar 4 ga watan Nuwamba a duniya baki ɗaya. Mai yiwuwa ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin Trump za ta ɗauka Mai yiwuwa ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin Trump za ta ɗauka ya haɗa da janyewa daga ƙarƙashin article na 28 ƙarƙashin yarjejeniyar Paris, wacce mambobi 110 suka rattaba wa hannu janyewa Amurka da kuma mai da kai akan wannan yunkuri zai dakatar da tallafin da duniya take samu wajen rage iskar gas ta greenhouse. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da hanyar da za a samar da mafita a ranar Talata, inda ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Crimea, sannan ta ƙara jaddada ƙwace Ukraine da Rasha ta yi. Matakin ya samu saka hannun mambobi 73 cikin 23 ba su yi ba da kuma 76 da ba su halarta ba. Ana kyauta zaton za a bada shi gaba ɗaya a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a wata mai zuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko bari mu fara da birnin tarayya Abuja. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na ƙasar Morocco, inda ake taron yadda za a yaki matsalar canjin yanayi da ake fama da ita a faɗin duniya. Dan jin ƙarin bayani, wakilin sashen Hausa ya tuntuɓi Malam Garba Shehu, mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya, ga Umar Faruk Musa.
A taron da ake yi na ƙasa da ƙasa a ƙasar Morocco na 22 domin yin nazari da tsare da za a yaƙi matsalar ɗumamar yanayi a duniya, shugaba Muhammadu Buhari ya yi kyakkyawan jawabi inda ya nuna irin matakan da Najeriya ke ɗauka na yaƙi da matsaloli na ɗumamar yanayi da kuma muhalli, tare da nuna fage da yake fatar ƙasashen duniya za su taimaka domin Najeriya ta yi nasara wurin farfaɗuwa da muhallinta da kuma yaƙi da zaizayar hamada da kuma haƙewar tafkin na Chadi. Ga ƙarin haske da Malam Garba Shehu, babban jami'in hulɗa da jama'a na fadar gwamnatin, ya yi mun dangane da jawabin na shugaba Muhammadu Buhari.
Game da goyon baya cikakke na Najeriya da gwamnatin ƙasarmu akan ƙoƙari da ake yi a dakatar da wannan ɗumamar yanayi, saboda mun illarta ga ta muna ganin ciki-ciki. Ya ba da misali kamar tafkin Chadi, wanda yake yau wanda ya rage a tafkin Chadi kashi 10% na iya yawansa da aka sani. Kuma mun aka duba a kudancin Najeriya yadda ɗumamar yanayin yake son yadda teku yana tashi sama, yana daga mamaye, yana dagwanye iyaka ta teku. Mutane suna tashi daga gidajensu suna taɓa tsallakowa suna shigowa cikin ƙasa. Sannan ana samun wato yadda ruwa ke mamaye ƙasa, yanzu kamar yadda ya kawo misali mutum 2,200,000 a wannan shekara ruwa ya cinye musu gidajensu a Najeriya. Irin wannan abubuwa shi ne gwamnatin Najeriya ta gabatar da nata irin matakai da za ta ɗauka na kankanta gudunmawa wajen rage ɗumamar yanayi a matsayin kashi, ta ba da gudunmawa da za ta yi kashi 20 na abin da ake yi yanzu daga nan Najeriya, daga nan zuwa shekara 2030. Kuma muna fata za a iya ɗaga abin da ba da gudunmawa kusan kashi 50% na irin matsarnar da muke ba da gudunmawa a yi. Amma wannan ƙari daga kan 20,000 kashi 20 ɗin nan, muna fata ƙasashen da suke da arziki da suka ci gaba a duniya sai sun kawo mana ɗauki gudunmawa na kuɗi domin neman mu samu mu canja wasu abubuwa da ake yi waɗanda suke gurɓata yanayin a nan Najeriya.
Menene matsayin shugaba Muhammadu Buhari akan tafkin Chadi, wanda ana ganin haƙewarsa ya taimaka wurin kawo Boko Haram saboda rashin aikin yi da lalaci da al'umma suka samu kansu a ciki na babu wata sana'a?
To abin da nake cewa shi ne, dama kamar yadda ya faɗa a jawabinsa, ai da lokacin da tafkin Chadi ke da ruwa, kowa ya san yadda ake irin kamun kifi sana'a ce babba, wajen mutum 5,000,000 ne a wannan yanki, wanda sana'a su kawai noma rani da damina suna amfani da ruwa na wannan tafki, kuma ana kyara hidimomin su kamun kifi da sauransu. To yanzu yau kamar da nake ya dawo daga kashi 10% ya rage, shi ya sa tun da babu noman nan babu kifin nan da aka zai jama'a, sai sa inda kaloci a fitar da ne kaza su samu, shi ya sa kungiyoyin da su Boko Haram har suka samu damar su zo su samu magoya baya a wannan guri. Shugaba Muhammadu Buhari kira da yake ce musamman ga kasashe da suka ci gaba masu arziki na duniya, ku taimaka tun da akwai nazari da aka yi wanda ya nuna zai iya yiwuwa a karkato da hulki daga kamar ƙasar Congo can tsakiyar da Afirka maimakon ruwan ya kwararar da shi a cikin teku a karkato da shi a mar hanya yanzu ruwan nan ya ringa zuba shi a cikin lafin sabi fatan mu shine idan tafkin sabi ya farko ɗau sana'a za ta dawo noma zai dawo su na kifi zai dawo jama'a za su talaucin da yake jawo fitina zai rabu haka shi ma a can kudu inda muke fama da wannan zaizayar ƙasa da teku da take cinye gaba inda shi ma ana ganin irin fitina da take ta kawo wa kasan kuma shugaban Mahmud Buhari ya kaddamar da gagarumin shiri dangane da kafaɗo da yanki da zoni wanda yake wannan mataki ne na farko don sake gina lalataccen muhalli da yake yankin Niger Delta da Delta gabaki ɗaya.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in hulɗa da jama'a a fadar gwamnati a tattauna da na yi da shi dangane da taron da ƙasa ke yi a ƙasar Morocco domin yin nazari akan ɗumamar yanayi. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ja hankalin masu ba da agajin jin ƙai da cewa ana buƙatar taimakon agaji a arewa maso gabashin Najeriya inda rikicin 'yan Boko Haram ya ɗaiɗaita. In ba haka ba, nan da 'yan watanni akwai fargaban za a samu hasarar rayuka. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Kimanin mutum miliyan 14 ne za su buƙaci agajin gaggawa a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma dubban yara za su fuskanci matuƙar yunwa a yankin. Jami'in jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da lamuran Najeriya Peter Lundberg ne ya bayyana hakan. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce in ba a yi wani ɗaukin gaggawa ba yara 75,000 ne ka iya rasa ransu ya zuwa baɗi, inda yara 400,000 za su buƙaci tallafin gaggawa don rashin abinci mai gina jiki da suke fuskanta. Gwamnatin Najeriya da jihohin yankin na tura kayan abinci ga sansanonin gudun hijira da hakan baya wadata saboda yawan masu buƙatar tallafin. Ga ma abin da tsohuwar babbar jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya Hadiza Sani Kangiwa ke cewa
gwamnatin tarayya tana iyakacin ƙoƙarinta, banda hukumarmu akwai hukumomi da yawa, akwai hukuma kamar NEMA, kowace hukuma ta gwamnatin tarayya tana iyakacin ƙoƙari su ga cewa an shawo kan wannan al'amari. To amma an ce in dambu ya yawa baya jin mai, akwai 'yan gudun hijira da yawa, wasu ma sun shiga wasu ƙasashe makwabta. Akwai kwamiti da yawa da sun kai aƙalla 5 da gwamnatin tarayya ta kafa su ga yadda za a shawo kan wannan abun. Hukumarmu a koyaushe tana ba da shawarwari da cewa abin da ya fi dacewa in mutum ya rasa matsugunin shi shine a ba shi matsugunni.
Kwace garuruwa daga 'yan Boko Haram ya sanya gano yawan mutane manya da yara da ke fama da ƙarancin abinci. Sassautowar tashin hankali ya sanya noma a sassan yankin da ɓullowar ƙalubalen yadda wasu 'yan baranda ke saye abincin suna ɓoyewa don ya da su fitar su ci kazamar riba. Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan matasa Solomon Dalun ta buƙaci kaucewa sai da amfanin gonan.
Akwai waɗanda sun lashe takobi ko da Buhari ya yi mulki na adalci kamar yaya, su dai suna nema su kifar da shi. Waɗannan suna cikin waɗanda suke irin waɗannan sai suna boyewa. Akwai waɗanda suke boye shinkafa Najeriya har yau gobe. Sun tara shinkafa, sun boye domin a yi yinwa, domin a ga bakin shugaban ƙasar Najeriya. Akwai irin waɗannan. Akwai wanda ma yanzu suna bin gonaki suna saye domin su ga ba za mu iya fita cikin irin wannan hali da ake ciki ba. Talakawa ma su yi a tara. Idan ka je ka yi noman abinci, sali nan kana gani don bukatan kuɗi mutum ya kawo maka yana neman ya saye da yawa. To in ka sayar mishi wannan kuɗin da ya baka zai iya sake saye maka wannan mudu guda a kasuwa. In ba zai kai ba to sai a yi hakuri ka aje abincinka ka ciyar da iyalinka da ka sayar ma yan fasikori da yan munafunci wanda suke nema su kawo fitina a ƙasa.
Wannan da ya nuna tallafi daga gwamnati ko ƙungiyoyin agajin duniya ba zai wadatar ba har sai an samu ƙarin salama da mutane za su koma matsugunansu na asali su fara gina sabuwar rayuwa. Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasira Adamu El-Hikaya. Biyo bayan yajin aikin gargaɗi na mako ɗaya da shugaban ƙungiyar malaman jami'o'i na Najeriya ya ce 'yan ƙungiyar su fara yau Laraba, Majalisar Dattawan Najeriya ta ce za ta shiga tsakanin ƙungiyar da ɓangaren gwamnati. Shugaban kwamitin kula da harkar jami'o'i a Majalisar Dattawa, Sanata Barau Jibrin ne ya shaida wa muryar Amurka haka a wata hira da ya yi da wakiliyar sashen Hausa, Madina Dauda a Abuja. Ga yadda hirarsa ta kasance.
Harkar ilimi ita ce ginshiƙin kowace al'umma, kuma idan aka gankan cewar za a samu barazana akan wannan tsari to dole ne a yi duk abin da za a yi ya zama da kan cewa an kaure wannan ita wannan barazanar. To yanzu mun samu labari wanda kuma kowa ya ji cewar su ita wannan kungiya ta ASU tana son ta ma ba da umarni ga ƴaƴanta su shiga wannan yajin aiki na gargadi. To shi yasa a gurguje na samu shi president din Senate, wato shugaban majalisar dattijai kenan, kuma na faɗa masa wannan hali da ake ciki. Da gaggawa ya ce ya amince a kawo wannan lamari wato zauren majalisa, wanda kuma dole ma a yaba masa saboda shi ma nuna damuwarsa, kuma ya nuna kan cewar a haɗu gabaki ɗaya zaman kan jihar an yi maganin wannan abun. Shi yasa aka saurari wannan akan wato abu na gaggawa a ƙasa. To kuma gashi Allah ya taimaka, wannan ƙuduri ya karɓu, kuma an ma ce shi majalisa ta ba da umarnin cewar shi sanar president shi zai zama tsakani wajen kawo sulhu inda za a daidaita tsakanin wato gwamnati kenan da kuma ita wannan kungiya da wato ma'aikatan wato jami'o'in ƙasar nan gabaki ɗaya. Saboda haka muna fita daga zauren majalisa yau, za a ci gaba da aiki, za a nemi, za a kira su waɗannan mutane shugabannin ita wannan kungiya, kuma za a nemi ministan ilimi da kuma duk wanda abin ya shafa a zauna don a ga yadda za a kawo ƙarshen wannan barazana da ake son da ba a san tasiri.
Akwai bukatunsu da suke nema, majalisa za ta ɗauki mataki a kansu kenan?
Ina cin bukatar da na gabatar cewar idan aka zauna aka daidaita kuma aka yi da kan cewa ga abin da za a biya, to mu majalisa mun amince cewar a kawo waɗannan bukatu don a sa a cikin kasafin kuɗin baɗi wato 2017 kenan, shekara 2017, don a sa kuɗin nan a ciki domin a biya su. Wannan ina cin bukatun wannan ƙuduri, kuma amince da wannan. Saboda haka yanzu abin da ya rage shine a zauna a ji ina ne za a daidaita, ya zama na an samu daidaituwa, kuma abin da ya dace a basu din sai a saka cikin kasafin kuɗi insha Allah.
To wai a ina matsalar ta samu asali ne?
Dama matsala ce wanda Allah, wato abu ne wanda ya gangaro tun wancan tsohuwar gwamnatin kawo yanzu. Wannan ba abu ne wanda aka fara samun ta daga yanzu ba, su ba abu ne ba bace da aka fara samun ta daga yanzu. Tun dadewa ake cin wani lamari, aka riga aka yi alkawarin cewa za a bin ga basu wani abu daga lokaci zuwa lokaci, kuma aka yanki ba a basu. Wannan shine umul abaisin matsalar.
Kuna da yaƙini za ku gano ko kuma za a gano bakin zaren kenan?
Shi sa muka shiga tsakani domin a zo a ji. Tunda yanzu muna cin yanayin rashin kuɗi, idan aka zo aka zauna ga mu wanda shi shugaban majalisa kenan Senator Bukola Saraki zai kasance a tsakiya, ga bangaren zartarwa, ga bangaren kungiyar malaman makarantun jami'o'in kasar nan, to sai a zauna sai a ganto me za a iya yi, kai kaja to ina za a haɗu, sai a zo a haɗu don a daita wannan lamari.
Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne, ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne.
To madalla a gaida Madina Dauda. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago, wanda wannan shine na ƙarshe da muke tattaunawa da baƙonmu wato Alhaji Garba Sula Karaka Saminaka. Kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda yake muna bayanin daɗi da wuyan zaman Amurka, kuma ya ba misali da kuɗin haraji da ke nasaba da mota. Yau a nan za mu ɗora. Shin ka ce idan an ɗauki motarka kuɗin haraji ya taru sai ka gumaya cewa ka bar musu motar? To su ko me za su yi da ita?
Su suka ɗauki wannan motar zuwa su gwanjanta ko nawa ne ba su da asara su saida.
Tunda ba sai suka yi ba.
Ba sai suka yi. Wannan kenan. Banda wannan za ka ga cewa akwai abubuwa wanda yake na dokoki iri-iri wanda yake idan aka maka maka haraji na tara ka zo ka aje moto inda bai kamata aje ba, tikitin da za a manna maka, to sai ka ga yaya ne. To in aka maka lissafin wannan abubuwan da kuɗin da ka biya na haya, a misali ka samu a sati ka samu naira, a mika samu dala 500 a sati misali, a wata ɗaya ka ga kana da 2000 kenan ko? To sai kuɗin hayan gidanka kana biyan 3 bedroom akan dala 1800 nawa ya rage a hannunka? To ka ga ruwan albasa kenan. masu sauraron mu kun ga wahalar da ake ciki
a sannan to amma kuma sai ga
mutane da suke Najeriya suna ganin muna kaman jin dadi ne wallahi ba dadi muke ji ba wahala ke duk wanda ce muka yana America na jin dadi ƙarya yake banda wayannan abubuwan da ga muku na jin dadi na rayuwa to amma a ce wai zakai arziki a kasar nan kai kuɗi to wallahi ba zai yi ba sai dan ka bo ta hanyar kana yin ko fata ko kana sai da wani magani a boye ko abin shaye-shaye mai a boye to nan ne kawai zaka yi kana so ka taimaka ma ƴan uwa a gida abokan arziki kana so ka taimaka musu to kai din nan zaka biya kudin hayan gida zaka biya waya zaka biya insurance din motanka zaka sa mai zaka ci da iyalinka sai kaga idan aka maka albashin komai yawan shi ya tafi a duk waɗannan biye-biyen bills baka da kokobo
sai ka jira kuma sai an yi wani albashi
shi yasa zan ce ma duk wanda zai zo America sai yayi da gaske sai dan namiji wallahi
ba ya zo da niyyar cewa yana so ya zo ya kudi ba
to in zaka yi kudi abu ɗaya da sa ka yi kudi
me
idan ka zo in ba abin da zaka rika biya na bill a ce baka da bill din waya baka da bill din insurance na mota
haka na yiwa
baka da kudin rent to ina ku zai yiwu
ka iya samun wannan kyauta
ba ka iya samun kyauta mana idan ka samu aminan arziki ni ba na zo in cika baki na amma akwai abokanai na da sukan zo wanda akwai su a nan har yanzu suna nan
su zauna su shekaru duka kai ke musu waɗannan abubuwa
ba shekaru ba shekaru ɗan wata biyu wata uku su ɗan samu wannan aikin da na gaya maka anda da tebur
ƙarƙashin tebur ba
su
biya haraji
ɗan samu su soke su tafi da shi su koma gida to wannan kuwa zaka samu dan kudi dan daidai gurgudo ka tafi da shi amma kace zaka zauna a nan to sai kai da gaske
sai ci rana dan wucin gadi
yawa to wannan ko masu sauraron mu amma kace wa ka zo America da niyan wai kai kudi to sai wani ikon Allah
to ashe wani zo same ka yace Alhaji Garba Allah ina so yanzu America ba ni shawara ka ce mai ka zai koro mai duka
a zan ga mar gaskiya ba zan ta kare zo ba arziki na Allah ne in kai baka yi ba wani sai ya yi ka gani saboda ka duk wanda zai zo ni ba zan bashi shawaran cewa a karka zo ba zan ga mushi ka zo ka jarraba ka gani
to ko
abu ikon Allah ne
ko muke da dadi kuma
yanzu ga wata mata ba ta zo fura kawai take yi fa to Allah ya taimake ta ga wata ma kosai take yi a nan a Maryland wallahi in ka ga ran asabar da Lahad kai har da kana muna aikawa a mana odon kosan nan to ka gani kuma a gidan wani suke zaune tana dan ba su dan ihsani ta yi
tana yin kosan
ka gani to ba shi sa na ga maka ba inda Allah zai taimake nan kawo wani wanda yake yin nama
to kai ka koma yi bana
a ne ba zan iya yi ba gaskiya
to ashe kenan
akwai shi da cin lokaci saboda wannan ka zauna kai ta soka wa akwai cin lokaci bayan wannan cin lokaci ba dai zan iya bane kawai
ko muke da wuyan shi kuma yana dadin shi
haka
menene wuyan zama America
to wuyan zama dai idan mutum ba mai karya dokoki ba ne mai bin doka ne mai bin ka'ida sai ya zauna lafiya kaga tun da na zo kasar nan ba abin da haɗa ni da wani hukuma da zan je wurin su shi yasa na samu biyan bukata na ina gaya maka mutanen da na zo da su kasar nan da iyali na da sauransu da abokan arziki kai mamaki
iyalinka suna nan kenan
idan ka yi rekod din cewa kana da rekod din wani laifi da kashi a gindinka to ko kaza ba ka izari tunan kasar ballanta na wani
turka shi aka ce laifin daɗi karewa masu are yanzu amadin bakon namu Alhaji Garba Sula Krako Saminaka da Julie Gresham wacce daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa shi ta ke riga yin ji fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin Allah lale na rena kiba Muhammadu in ne shi ta kasawa
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce yau take ranar haƙuri da juna ta duniya da fatan za mu dinga haƙuri da junanmu mu sani cewa Ubangiji ya kaddaro kusantuwar mu tare ne domin mu yi hakuri da juna kuma zaman duniya dama an ce cude ne cude ka ne kuma komai na duniya dan hakuri da dangana ne Allah dai ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya nasara da yan kungiyar Boko Haram suka samu na sake kashe wani lieutenant na sojojin Najeriya wato Biyu Umar wani abin tur da Allah wadai ne kuma hakan na nuna cewa akwai yan leken asirin kungiyar arundunar sojojin Najeriya da fatan gwamnati za ta dauki matakin da ya dace don zakulo su tare da hukunta masu cin amanar kasa sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura daga Hussein Abba Dambam dan kishin kasa da Baba Gana Alhaji Nochiya Wachakal da kuma CD Energy da na da Reportscom suka ce an rangama tsakanin al'umman mabiya Shi'a da kuma jami'an yan sandan jihar Kano wani abin takeici ne duba da yadda kowanne mutum dokar kasa ta bashi damar yin addinin da ya ga dama daga Suleiman dan Farauta Gurbana da Bala Muhammad Dambam suka ce salam VOA Hausa ya Allah kawo mana ƙarshen rikicin yan Shi'a da gwamnatin tarayyar Najeriya amin summa amin muna jinjinawa mahukuntan Najeriya akan yadda suka yi hubbasa wajen ba malamai horo a arewa maso gabashin Najeriya akan sauye ra'ayin matasa masu tsauran ra'ayi sako daga Sani mai langilangi Yauri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yauri to gwamnatin tarayyar Najeriya kamata yake kawo ƙarshen fada tsakanin yan sanda da yan Shi'a ganin irin kisan da ake yi bai dace ba sako daga South Driven Trailer Almajirawa Malumfashi da aƙilu zamani Almajirawa Malumfashi haba gwamnatin Najeriya bai kamata ki zuba ido kina kallon ana ci gaba da fasa bututun mai ba tare da kin dauki mataki ba sako daga Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru to a ci gaba da aiko da takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa
to madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Shugaban Amurka Barack Obama ya jaddada muhimmancin mika mulki cikin ruwan sanyi a Amurka yayin da yake jawabi ga al'umma kasar Girka yau Laraba kan tsarin demokradiya. Yace muna gudanar da zazzafar yakin neman zabe amma ko da bayan an kammala zabe tsarin demokradiya ya ta'allaka ne kan mika mulki cikin lumana. Inji shugaba Obama a jawabin da ya yi a birnin Athens na Girka. Yace babu wai akwai sabanin ra'ayi kware da gaske tsakanina da shugaban Amurka mai jiran gado amma tsarin demokradiya Amurka ta dara wani mutum daya. Hakanan shugaban na Amurka mai barin gado ya bayyana goyen bayan Amurka ga Turai da kuma tsaranta yayin da a yankin yake bayyana damuwa kan ko shugaban Amurka mai jiran gado zai gwammace ya tsame Amurka daga sauran duniya. Jiya Talata shugaban na Amurka Obama ya ce kungiyar tsaro ta NATO tana da matukar muhimmanci kuma tana samar da tabbaci da dorewa ko a lokacin Amurka take cikin shiri sauye gwamnati. Yayin da rahotanni suke nuni da cewa rigima da ke faruwa da kuma radiyar din kan waɗanda za a nada sabuwar gwamnatin shugaba mai jiran gado Donald Trump, Mr. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a daren jiya Talata cewa sati guda da fara aikin karbar iko daga hannun jami'an gwamnati shugaba Barack Obama zuwa gare shi, shirin yana tafiya daidai kamar yadda ya kamata. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter yace muna shirye-shiryen masu kyau yayin da nake tunanin zaben jami'an da kuma sauran makamai ni kadai na san sunayen waɗanda za su fito a ƙarshe. Zaben ɗan jam'iyyar Republican kuma hamshakin ɗan kasuwa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka ya tada ƙura a wani zaman Majalisar Ɗinkin Duniya kan canjin yanayi wanda ake kira da COP22 a takaice. Kuma ana jin batun zaben nasa shine zai mamaye taron koli na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da suke yankin Asia da Pacific da za a yi a wani gabanin wannan cikin mako na gaba.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan muhimmancin mutunta juna da yin haƙuri da juna da shike yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙarfafa al'umma a kan yin haƙuri da juna. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.